لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى لكم لدنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Asabar 22 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 4 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi ne uba da yi idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am wai misali mutum ya samu raka'a daya ta karshe a sallar magruba idan zai ci ko abin da ya rage masa yaya zai yi abin da zai idan ya miƙe zai karanta Fatiha da sura a bayyane idan ya yi ruku'u ya gama ya je sujada ya gama to zama zai yi tahiyya sannan idan ya gama tahiyya sai ya tashi sannan sai ya yi Fatiha a buye sannan kuma sai ya zo ya zauna sai ya salanci don haka malamai suke kiran magruba wato ummul julus an gane ko suke kiranta ummul julus saboda duk a lokacin da raka'a ɗaya ta kubce maka to a gaba daya wato zama za ka don haka kenan in ka samu ɗaya ta karshe idan ka tashi za ka yi Fatiha da sura a bayyane sannan za ka zauna idan ka zauna tahiyya za ka yi sannan sai ka tashi kuma sai ka kawo Fatiha kadai a buye ba tare da sura ba domin ciko ne za ka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk a lokacin da ka samu karshen idan ka samu wani abu na karshen sallar liman kai shine na farkonka iya abin da za ka yi ciko za ka yi na mai cewa
dangane da yin amsa wannan sadaka ta zakka ta raguma wannan da mutum ya bada mai shekara uku za ta shiga ta hudu za a yi ciko za a mai ciko da tumakai in ya yayi ma mai amsa
to ai bayani ya gabata in mai dukiya ya yafi kamar misali za a karbi ɗan shekara biyu a wajensa wadda ta shiga cikin shekara ta uku amma a garken shi babu sai ɗan shekara hudu misali wadda ta shiga ta biyar idan ya ce ya yafe cikon da za a masa wannan kasancewar ya kyautata kuma idan bai yafe ba kuma haƙƙin shi ne ba a neman cewa ma ya yafe sai dai in shi ne a karan kan shi ya ce ya yafe saboda iya abin da yake kan shi na haƙƙin Allah ya bayar maimakon za a amshi bintu makhab ma'ana taguwar da ta cika shekara guda ta shiga ta biyu to sai aka bincika a garken babu sai bintu labu ita ce taguwar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku to anan a ka'ida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana malamin zakka sai ya karfi wannan bintu labu maimakon da abinda za a bashi bintu makab ita ce ɗan shekara ɗaya wadda ta shiga ta biyu to sai ɗan shekara biyu wadda ta shiga ta uku sai ya amsa sai ya ma mai dukiyar cikon tumaki biyu ko kuma dirhami 20 na'am kamar kaka dirhami 20 to wai tunkiyar wacce za a bada sai a bada matsakaiciya an gane ko ba za a bada ba wanda take lalatacciya kuma baya kuma ba za a bada ba wanda take zakobba wanda ita ce uwar garki wanda karmu manta ya gabata a darasin mu na tunni wanda al-Imam Zuhri yake cewa idan malamin zakka ya zo karbar zakka sai ya kasa dabobin mai dukiya kashi uku waɗannan su ne zababbu waɗannan su ne tsaka-tsakiya waɗannan su ne kuma baya sai ya karbi zakka daga cikin waɗanda suke tsaka-tsakiya na'am gwamnati tana da haƙƙi akan talakawa su ringa biyan haraji idan gwamnati ce ta Allah ba gwamnatin Dagutu ba wanda za ku tattara kuɗi wani ya yi rubu ciki da su an gane ko gwamnati wadda take ta shari'a amma ka'ida ta musulunci haraji ba aulin musulmi ba ke amsa iya abinda ake kira da haraji shine kamar daula ta musulmanin ta kafirai da za a je a ci su da yaki a yi sulhu da su su zauna a gabansu waɗannan gonakai gaba ɗaya da duk abinda suka mallaka mallaka ne na musulmi domin ganimar su ce za a iya bar musu wannan gonakai su noma amma idan suka noma za a kasa iya abinda suka samu na abinci za su bada shi ga wato daula ta musulmi an gane ko to wannan galibi wannan shine ake kira da haraji wanda littafi na musamman malamai suka wallafa akan wannan haraji wanda mu a Hausa abinda ake ce masa kudin shara ma'ana ka kawo kudin da za a ringa maka shara da sauran ana tsaftace maka gari to wannan duka daman haƙƙi ne na gwamnati amma aina za ta dauki kudin tsaftace ma al'umma gari shine a cikin baitul mali da sauransu to lalle in baitul mali ba ta da wata hanya wanda kudade za su shiga lalle za ta iya dora ma mutane gwalgwadon abinda bai taka karaye karya a tsawon shekara su hada wanda a cikin wannan kudaden za a samu wani amintacce a dora masa amana cewa waɗannan kudade ga inda za a sarrafa su duk wani datti wanda ya addabi jama'a a yi kokarin a gusar da shi to in ya kasance tana aikin ta kamar yadda ya kamata kuma ba ta da wani masudiri wanda zai sayo kuɗi baitul mali in ba ta irin waɗannan hanyoyi ba to wannan haƙƙi ne a yi mata biyayya a haɗa mata wannan kuɗi an gane ko haƙƙi ne na gwamnati a haɗa mata wannan kuɗi domin amfanin kuɗin yana dawowa kawunan dan baya dacewa wannan ya bada kai baka bada ba amma wannan a tabbatar da cewa ana sarrafa wannan kudade a inda ya dace amma duk lokacin da aka wayi gari sai ku tattara kudi abin da ya dace a muku ba a muku to wannan ba haƙƙi bane ba na Ubangiji tabaraka wataala akan ku cewa sai kun tattara mata kudin dama azzalimar gwamnati ce wanda in kun hada ma wani zai yi gaba da dukiya idan baka bada ba baka da haƙƙi a wajen Ubangiji tabaraka wataala kore na'am wai misali kana da kamar buhu goma na gujiya kace kai ba yanzu ba za ka saida wani yana da bukata sai ya ce to ba ni kace masa sai ruwa ya faɗi misali sai damuna ta yi domin ta fi tsada a wannan lokaci zan sayar da ita tunda a yanzu bahun bai wuce jikka 20 amma da damuna ana samun shi jikka 25 jikka 30 to ni ban tashi saidawa ba yace to ni ba ni in lokacin da ka tashi saidawa kenan sai ayi kudin su bai ya halatta saboda kasancewar ta kan iya yiwuwa damunar ta fada ana tsammanin zai kai 25 ya dawo jikka 10 ko 15 yaya za ku yi da shi iya abinda za a yi kawai a nan in ramcen buhu 10 zai baka a lokacin ya dawo maka ka dawo masa da kayan shi to wannan ya halatta in kuma ciniki za a yi a yanzu a yi ciniki kawai a iya yanda ya kama amma maganar cewa ka amsa a yanzu sai a lokaci kaza za a yi ciniki bai dacewa, saboda yakan iya hawa ya karu sama da yanda ake tsammani. An san galibi bai wuce misali jika 25 to sai aka waye gari ya kai jika 50, ko kuma yayo kasa bai wuce jika 10 ko 15. Kaga idan ya haura ya kai wajen jika 50 to shi ba zai yadda ba, za ku iya samun rikici da shi da wata adawa tsakanin ka da shi. Haka in yayo kasa kai ba za ka yadda ba, kawai sai dai in iya ramci zai baka ya baka ramcen iya buhunan da yake da bukata. In lokacin yayi kake da bukata, in lokacin yayi ka maida masa iya adadin buhunan da ya ramta maka. Amma bai ya halatta in amshi kayan ka a yanzu a ce kuma sai lokaci kaza za a yi ciniki. Na'am.
Zan baka abu kaza amma sai lokacin sayarwa yayi, sai a zo a masa kuɗi sai baka da shi, sai a ɗauka a baka dan ka samu jari kusa yanzu a garin nan yayi.
Gaskiya wannan ciniki akwai rudi a cikin shi, duk cinikin da ke akwai rudi ko jahala wannan haramu ne tabbas, kamar yadda ya gabata a darasinmu na kitabul guyu a cikin bulugul maram. Duk lokacin da za a samu nau'i na rudi to haramu ne, saboda abubuwa hawa suke suna sauka. Na'am. Malamin da ya dace. Wai ingancin maganar da wasu suke cewa daukan ilimi a wajen malami guda jahilci ne, wannan ba haka bace ba. Duk duniyar nan gaba daya a malami daya daya ta dau ilimi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Na'am.
An gane ku?
Na'am.
Kwarai illa kasancewar duk malamin da ka san yana da wani abu wanda kai baka san shi ba, to wannan ana buƙatar ka je ka fa'idanci abin da ke wajensa. Wannan haka ne, wanda in ka ɗauki magabatan kwarai za ka tattara su, za ka samu cewa malamin tun ɗaya yana da malami sun wuce a lissafa, wajen malami kaza yayi kaza, wajen malami kaza yayi kaza. Kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda hadisi ne sahihi wanda ya inganta izuwa gare shi, yake cewa yace wallahi sura daina bin daya sura 70 na kuya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tsakanina da shi babu wata wasila, ma'ana babu cewa sai da na biyo ta kan wani na kuya, tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kuya sura 70. Yace amma a yau inda zan san wani malami wanda ya san abin da ban sani ba, in an hauta huwa za a iya zuwa wajensa. Yace wallahi zan je in karo abin da yake wajensa na ilimi. To dan haka kasancewar lalle shi ilimi yana da sharda, ma'ana kasancewar wane ne ya dace ka dauki ilimi a wajensa, wane ne bai dace ba, wanda darasi ne wanda yake mai fadi, akwai littafi na musamman da malamai suka wallafa akan haka. Na'am. A? Eh. Wai ma'ana hidima da ake ma shehun nai. Hidima ba take banta ba da shehun nai. An gane ku? Duk wani wanda yake na gaba da kai, sawa'an makusacinka ne ko wanda yake ba makusacinka ba, duk wani wanda yake babban mutum, wanda yake gaba da kai, musamman wanda yake da daraja, ana buƙatar a yi masa hidima bakin gurgudu. Amma me ake nihi hidima? Wato shine idan yana wani abu a kawo masa agaji akan haka, amma ba wani duke-duke ba da kai goshi kasa da sauransu cewa hidima ce ta shehun ne da sauransu da sarrafa musu wani abu mai sunan ibada, wannan haramun ne kada'an. Amma dan misali agaji da za a masa, a taimaka masa akan wasu abubuwa da yake da bukata, wannan duka ba laifi bane ba, ba haramu bane ba. Amma ta wannan hanya ake wuce makadi da rawa, kuma kasancewar su suna dingiza mutane akan wannan cewa kowa bayyana albarka fi su kazo kai musu hidima ka samu albarka wanda hanya ta samun albarka a farko ita sune ta hanyar yi ma uwaye hidima an gane ko duk wanda yake neman albarka hanya mafi kusa inda zai samu albarka ba tare da an sha wahala ba shine ta hanyar mahaifansa dan kama mahaifanka hidima yafi kama kowane ne a duran kasa kai masa hidima saboda haƙƙin mahaifa shi yake sama da haƙƙin kowa akan ka bayan haƙƙin Allah subhanahu wataala wani sahabi ya taso daga garin su da kanas yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi nazo ne domin na kulle yarjejeniya da kai kuma domin na zama soja daga cikin sojojin musulunci in jihadi ya tashi afta dani manzon Allah yace masa mahaifanka a raye suke yace kwarai manzon Allah yace to kuma kai hidimar mahaifanka saboda hidimar mahaifa tafi jihadi girma a wajen ubangiji tabaraka wataala to amma sai ka samu mutum da yawa yazo yana ma wani shehu wai hidima amma kuma ya wuhintar da mahaifin shi a can ka zama muridi ka bata lokacinka ga uwayenka suna da bukatar ka abinda ba ka ma uwayenka ba sai ka zo kama wani wanda kasancewar babu inda zaka samu albarka sama da hanyar mahaifa an gane ko lalle ana iya ma duk wani mai daraja hidima kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khadiman sa sun wuce a listafa ga babban khadimin sa na farko shine Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda kasancewar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Madina kowa yana kawo masa gudunmuwar shi Ummu Sulaim Allah ya kara mata yadda ta kamo hannun Anas tace ya Rasulullahi ga dana na baka shi a matsayin khadimi ma'ana ya maka hidima duk aikace aikacen da kake bukata sai da ya kwashi tsawon shekara 10 yana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima har manzon Allah ya bar duniya wanda kuma ga Abdullahi dan Mas'ud shi ma khadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin su wannan wanda yake kawo masa wanda ya kawo masa ruwan arwalla wannan al-mujirat ibn shuba wanda zaman gida da halin tafiya shi ma khadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kuma wanda yake kawo masa ruwa yana girke masa a cikin dare da duk wani aikace aikace da yake bukata sunan shi ya kunta mu wanda manzon Allah ya ce masa tambayi abin da kake bukata a baka ga sunan shi na sahabin nan wanda hadisin shi ya gabata a darasin mu na bulugul maram wanda yake cewa na kasance ina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima ina kawo masa ruwa in aje masa ko a cikin dare idan yana bukata ma'ana in ya je biyan bukatar sa sai ya kawo masa ruwa idan zai arwala zai kawo masa ruwa da duk abin da manzon Allah yake bukata tarana manzon Allah ya ce masa roki abin da kake bukata a baka yace ya rasulullahi as'aluka murafaqataka fil janna ni dai iya abin da nake bukata shine na zamanto abokin zamanka a gidan aljanna
na'am
manzo Allah yace a wagair zalik tambaye wani abu dai ba wannan ba qala huwa zalika yace ya rasulullahi ni banda da wani abun bukata sai dai wannan an gane ko sahabbai na ci gare su akan abin da ya shahi alkhairi yace ya rasulullahi wannan ita ce bukatata manzo Allah yace da shi fa inni ala nafsika bi kasrati sujud to dan haka kasancewar lalle musamman malami mai daraja ana iya sadaukantar da rayuwa domin a masa hidima amma ho ba irin yanda ake ma waɗannan yan dari ko hidima wannan ta wuce iyaka wannan al'amari ne wanda yake ya wuce iyaka kamar matsayin wata bauta-bauta ce wanda akan ta wannan hanya ake sakin reshe a kama ganye ma'ana ta hanyar su zaka jibinta rayuwarka gaba ɗaya kawai kai ka dogara tunda ka masa hidima kawai aljanna samu zaka yi shi ko wannan gaya duk hidimar da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya rasulullahi ni dai abin da nake bukata na zamanto abokin zamanka a gidan aljanna manzon Allah yace masa to tunda haka kake bukata ka nace baka da wata bukata sai wannan manzon Allah yace ka taimaka mun a bisa samun biyan bukatar kanka da yawaita sallah kare kenan ba za ka rungumi hidimar shehu ka ce da ita za ka samu aljanna a dole ka zage yanda shi shehun yake ibada yake bauta ma Allah kai ma ka zage ka bauta masa wannan kuma dan aikace aikace ba laifi zaka iya masa, amma duk wani abu wanda yake ya ci karo da shari'a bai ya halatta koda ya tirsa saka ka mai kauya. Sun aka ce shehu a wannan ash-sheikh a yare wanda yake na lar ya halatta a ce ma mutum haka nan, amma kasancewar mu yanda muka dauki shehu da yanda aka dauki yanda yake ma'anar shi a larauci ya sha bamban. Galibi anan in aka ce ash-sheikh da sauran wasu wannan ana nihi malam, wanda shi kuma ka'ida asali a larauci idan aka ce ash-sheikh ana nihi dattijin tsoho kenan. An gane ku? Wanda lalle an samu wasu suna amfani da lafazin ash-sheikh akan wato malami, amma illa kasancewar dan an ce maka sheikh kar kai tsammanin cewa an dauka kamar tabarka a bangaren abin da ya shahi malaman hadisi an maida ka kasa ne kai ba kowa bane. Karshi ne dangane da daraja wadda take ta ta'adi a ce ma marwaci a ce masa ash-sheikh. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu siyam mun tsaya karshen wato babi na uku, kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na hudu. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah, babu ma sha'a fi ihsa'i hilal sha'ban li ramadan. Al-Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jiddigi watan sha'ban domin a samu tabbaci dangane da tsayawar ramadan. Ma'ana idan watan sha'ban ya kama mu tsaya mu tabbatar da cewa ya kama mu gudduddigin shi wato ta bangaren lissafi domin kar mu samu sabani dangane da watan ramadan. An gane ku? Kenan wannan ga wanda ba zai iya tsayawa ya ki jiddige tsawon watanni a tsawon shekara, wanda haka ake bukata kowane wata na musulunci mu tsaya mu gudduddigin ya tsaya ko bai tsaya ba. Wannan kuma haka ya kamata inda a ce gwamnati ce wadda take musulma, to da birni da kauye tana da wakilai wanda kawai an jibinta musu kula da lamarin tsayawar wata da fakewarsa. Idan wata ya tsaya kenan daga birni ko daga kauye a yi kokarin sanar da hukuma cewa wata ya tsaya, sawa'an watan da Allah yake bance shi ga muminai da wata ibada ko kuma watan da ba a shar'anta mana wani abu wanda yake mai sunan ibada na musamman. Haka ya dace watanni na shekara a ringa bibiyar lissafinsu. To wannan yana nufin cewa watan sha'ban idan ya kama shine manzon Allah ya ce mu yi kokari mu kididdige lissafi mu san yaushe ya tsaya sannan kuma yaushe ne zai cika domin mu samu tabbaci dangane da watan ramadan. قال حدثنا مسلم بن الحجاج هو صاحب الصحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الدرير عن محمد بن عمرو أنا أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان. قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه لا نعرفه مثل هذا الا من حديث ابي معاويه والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو انا ابي سلمة انا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ahsu hilal sha'ban li ramadan, manzon Allah ya ce ku kididdige watan Sha'ban domin samun tabbaci dangane da tsayawar Ramadan. Lafazin ahsu ma'khuzun ne min al-ihsa, idan aka ce al-ihsa kai matuka a wajen kididdiga, an gane ku ka kai gaya a wajen kididdiga da lissafi abu. Shine yace ahsu hilal Sha'ban li Ramadan, wato ku kai matuka a wajen kididdiga ta watan Sha'ban domin dacewa da watan Ramadan, ma'ana kar ku samu wani sabani. A takaice, wannan hadisi ne sahihi, yake nuna mana kasancewar dole musulmi su ba da lokacinsu domin wato bincike dangane da shin wata ya tsaya ko bai tsaya ba, musamman watan Sha'ban, domin ba a buƙatar wato a samu wani kai ruwa ranar da sabani tsakankanin jama'a ta musulmi akan waɗannan ayyuka na ibada, wanda kasancewar sakaki ne na jama'a ta musulmi ya kawo mu a yau. Zaka samu cewa a gari ɗaya sai ka samu jama'a sun kasu kashi uku zuwa hudu, wasu yau za su dau azumi, wasu sai gobe, wasu sai jibi. Shi kuma musulunci abin da ya gada duk wata hanya wadda za ta kawo sabani tsakankanin jama'a ta musulmi, to fama yake toshe ta. Duk wata hanya wadda za ta kai musulmi zuwa samun sabani, to musulunci a kullum fama yake toshe ta. Iya abin da yake makasudi dangane da turo da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala shine haɗa kan al'umma, wanda in zaka fuskanci dukkan wata karantarwa daga cikin karantarwar addinin musulunci, wallahi zaka iya fahimtar abinda musulunci yake fama shine daidaita kan al'umma kar mu samu sabani. To dan haka wannan ɗaya daga cikin su manzon Allah ya nuna mana cewa mu yi kokari mu kididdige tsayawar watan Sha'ban kenan dan kar mu samu sabani a wajen watan Ramadan, wajen daukan azumi. Wannan kididdigewa ko ba ta iya yiwuwa kawai ku wadaci da garinku, domin garinku ba shi kadai bane ba duniyar musulmi, cewa in ya tsaya anan ya tsaya, in ba mu ganshi ba anan a ko ina ya tsaya kawai mu ba mu yarda ba. An gane za mu iski dangane da daukan azumi, ma'ana tsayawar wata, shin kowane gari zai yi aiki da ganinsa ko kuma yaya za a yi? A ka'ida faɗa wadda take mafi inganci, dukkan wata ƙasa yanki wanda yake ƙarƙashin hukunci na shugaba ɗaya-ɗaya wanda ake masa biyayya, to dole ko a birni ko a ƙauye a cikin duk inda yake ƙarƙashin mulkin shi, in an ga wata dole kowa ya dau azumi. To amma mu sai mu taƙaita ganin wata kawai a iya garinmu, in ya tsaya a nan to ya tsaya, amma in ba mu gan shi ba a nan to a ko ina aka gan shi ba mu yarda ba. Wannan saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne, kuma saba ma manzon sani. Dan haka kenan ta hanyar za a samu kididdigewar watan Sha'ban domin kar a samu sabani a Ramadan, dole sai jama'a ta musulmi sun yi komiti wanda yake na ganin wata birni da kauye, a ringa tuntubar juna dangane da samun labari shin wata ya tsaya ko kuma bai tsaya ba. Wanda so da yawa a nan wata shekara mutane suka ji daukan azumi cewa ai a nan ba a ganshi ba, amma duk wanda ya tafi Kano ya ga watan, wasu sun ganshi a nan take ta, wasu sun ganshi a mata mai, to shikenan kawai sai mu ce bai tsaya ba. Mallam yake cewa wannan hadisi na Abu Huraira ba mu san shi ba kwatancin haka sai ta hanyar Abu Muawiya kawai, an gane ko? Ma'ana mallam kamar yana raunana hadisin, amma a takaice hadisin ya inganta. Sai yace ingantacciyar magana, yace abinda aka rawaito ko kuma mu ce ingantaccen hadisi, mallam yace shine wanda aka rawaito daga Muhammad ibn Amr, daga Abi Salama, daga Abi Huraira, shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yace kar ku gabaci watan Ramadan da azumin yini ɗaya ko kuma yini biyu. An gane kamar yadda hadisin ya gabata, manzon Allah yace sai dai idan ya dace da azumin da mutum daman yake yi, to wannan ba laifi zai iya ci gaba da azuminsa. Mallam yace haka aka rawaito wannan hadisi daga Yahya ibn Abi Kathir, daga Abi Salama, shi kuma daga Abi Huraira, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kwatancin hadisin Muhammad ibn Amr al-Layth. a takaice dai wannan hadisi dalili ne a bisa cewa musulmi su bada himmar su dangane da kididdige watan Sha'ban dan kar su samu sabani a wajen watan Ramadan wajen daukan azumi ko kuma ajiye shi. Babu ma sha'a anna sawma li ru'yatil hilal wal iftar la, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi azumi na tabbata domin ganin wata, wal iftar la, haka ajiye azumi na tabbata domin ganin wata, ma'ana shine kenan watan Shawwal. In an ga watan Ramadan a dawa azumi, idan an ga watan Shawwal a ajiye azumi. Qala haddathana Qutayba wa ibn Sa'id ibn Jamil ibn Darif al-Baghlani qala haddathana Abu al-Ahwas an Simak ibn Harb an Ikrima huwa mawla ibn Abbas an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tasumu qabla Ramadan sumu li ru'yatihi wa abdihu li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayaba fa akmilu 30 yawma. Qala wa fil babi ana Abi Hurairah wa Abi Bakr wa Ibn Umar radiyallahu anil jami. Qala Abu Isa hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma hadithun hasanun sahih wa qad ruya anhu min ghairi wajh. Abdullah ibn Abbas Allah ikara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tasumu qabla Ramadan, kar ku sake ku yi azumi gabanin tsayawar wato watan Ramadan. Wani azumi shine sai ka koma wacce riwaya kenan, kar ku gabaci Ramadan da azumin yini daya ko kuma yini biyu da manufar cewa ku dace da watan Ramadan, wanda wasu malamai suka ce maqsudin hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan dan mutum ya samu kuzari da nishadi wato dangane da fara azumi wanda yake na Ramadan. An gane ko shine yace kar ku yi azumi gabanin watan Ramadan, don haka wasu malamai suka karhanta cewa idan Ramadan ya raba tsakiya to ba a buƙatar mutum ya yi azumi sai bari in Ramadan ya kama sannan yayi, illa kasancewar akwai hadisi sahihi wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa babu watan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki yawaita azumi sama da watan Sha'ban. Wani lokaci in ya kama azumi a cikin watan Sha'ban take cewa tamkar ya sadar da shi da Ramadan. To shine anan yace la tasumu qabla Ramadan, kar ku sake ku yi azumi gabanin watan Ramadan, kenan yini dai ku yini biyu. Manzon Allah yace sumu bi ru'yati, yace ku dau azumi domin ganin wata. An gane ku? Li ru'yatihi, domin ganin wata, ba in kaga wata ba, a'a domin ganin wata, sawa'an kai ka gani ko kuma gane maka akai. Sai yace wa afdiru li ru'yati, sannan kuma ku ajiye azumi domin ganin wata, ma'ana shine watan Shawwal. Sai yace fa in halat dunahu ghayaba, idan wato wani girgije ya sha makance tsakanin ku da ganin jinjirin wata, manzon Allah yace fa akmilu 30 yawma, ku cika kwana 30 wato na watan Sha'ban. Misali aka wayi gari yau 29 ga watan Sha'ban, sai ya zamanto samaniya tana da gizagizai ko kuma wani hazo, wanda wannan hazo ko wannan girgije ba yanda za a yi ya bar mu ga jinjirin wata ko da ya tsaya, to ba za mu ce ba a tunda yau 29 gobe da azumi za mu tashi, kenan wannan gobe ana kiranta ranar kokon, to takan iya yiwuwa wata ya tsaya a yau, takan iya yiwuwa kuma bai tsaya ba, tare da cewa ya gabata haramun ne azumtar wato ranar kokon domin kewayewa da watan Ramadan. Kenan abinda za mu yi gobe sai mu kirga shine dai cikon kwana 30 na watan Sha'ban, dole jibi mu tashi da azumi. Wannan su ne iya hanyoyi guda biyu waɗanda ake samun tabbacin wato azumi wanda yake na Ramadan. Hanya ta farko shine wato ru'yatul hilal, ganin jinjirin wata. Wannan ganin jinjirin wata bayani zai zo nan gaba, in ma ganin mutum wanda yake daya daya wanda yake adali ko kuma jama'a wanda take mai yawa. Hanya ta biyu shine idan ya kasance wani girgije ko kuma wani hazo ya sha makance tsakanin mu da ganin jinjirin wata to shine cike kwanikan sha'ban wato kwana 30 kenan ikimaru sha'ban 30 yauma cike sha'ban wato kwana 30 to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su li ru'yatihi ku dau azumi domin ganin wata ma'ana idan an ce an ga wata to ku dau azumi wa afdiru li ru'yatihi haka in an ce an gani ku aje azumi idan wani girgije ya sha makance tsakanin ku da ganin wata manzon Allah yace fa akmilu salatina yawma ku cike ma sha'ban wato kwanika 30 kenan in kun dau lissafin cewa ya cika 30 daidai dole a tashi da azumi kenan anan kenan sai mu waiwaya baya wancan babi da ya wuce wanda yake cewa ma ja'a fi ihsa'i hilal sha'ban li ramadan kenan in ba mu da tabbacin ranar da sha'ban ya tsaya ta yaya za mu iya cike shi kwana 30 kenan dole sai mun dauko lissafi tun daga farko dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kididdige tsayawar watan sha'ban wato domin kar ku samu sabani a wajen ramadan an gane ku dan kar a samu sabani dangane da daukan azumi na ramadan to dan haka anan in an ga wata a dau azumi idan ba a ga wata ba to sha'ban sai mu cike masa kwana 30 idan muka tabbatar da cewa daga ganin da muka masa a yau ya cika 30 dole washe gari za mu tashi da azumi mun ganshi ko ba mu ganshi ba shine mala yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda da Abu Bakra da Abdullahi dan Umar mala yake cewa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi mala yace an rawaito shi ba ta wannan fuska ba daga shi Abdullahi dan Abbas babu ma ja'a anna ash-shahra yakunu 29 wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle shi wata wanda yake na Ramadan na kasancewa 29 an gane ku idan ka dauki kenan al-alif wallam anan lil ahad shi wata na Ramadan kawai 29 ne tare da cewa ba mamaki kuma a samu ya cika yi 30 daidai kamar yanda ba su dai ba su bi ba an ga haka qala haddathana ahmad ibn mani qala haddathana yahya ibn zakariya qala haddathana yahya ibn zakariya ibn abi zaida qala akhbarani isa ibn dinar ana abihi ana amr ibn al-harith ibn abi dirar an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29 قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشربة 29 يوما قالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال الشهر 29 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح عبد الله بن مسعود الله إكرامه سيدا كيتشوا ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30 Abdullahi dan Mas'ud yake cewa abinda na azumta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 29 yace wallahi yafi yawa sama da azumi 30 da muke ma'ana galibin azumin Ramadan wanda Abdullahi dan Mas'ud yace muka azumta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi yawa sama da 30 da muka yi kenan an samu an yi 30 amma mi yafi yawa wato shine 29 don haka kasancewar wato Ibnu Hajar Allah ya ji kansa wannan malamai magabata Ibnu Hajar yake cewa magabata daga cikin su suka ce a cikin Ramadan 9 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumta dai takne wato wanda yake 30 daidai gaba daya kenan 8 din nan duka 29 ne kenan nan ma din ma ka dauke ta masdariya ko kuma ka dauke ta mawsula ma'ana abinda na azumta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na 29 watan Ramadan yace yafi yawa sama da azumi 30 da muka yi to dan haka kasancewar wannan yana nuna mana galibin shi watan Ramadan wato na same yake galibi amma ba mamaki kuma ya cika saboda ka'ida watanni na musulunci a tsawon shekara wasu malamai suka ce wata hudu akan iya samun wata hudu wato su yi na sama a jere amma sama da hudu ba a samu an gane ku da yana bin daya a samu wata hudu a jere gaba ɗayan su yi na sama amma wanda yake a ka'ida a watanni na shekara wata shida suke yin na sama shida kuma suke cikawa dan haka shekara a diddiga wadda take ta musulunci kwana 354 ne shidda su yi na sam shidda su cika to akan iya samun hudu su yi na sam a jere amma sama da hudu su yi na sam a jere shine malamai suka ce a wannan kuma kenan hanya ce ta tajriba ma'ana sun gwada ba su dai ba su biyu ba ba a samun sama da wata hudu su yi na sam a jere amma akan iya samun hudu to wannan kasancewar su da yawa mutane suke cewa kullun watan Ramadan sai a ce yayi na sam kullun sai a ce yayi na sam shi ko wanda gashi ka'ida ne galibi abinda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumta Ramadan dai tare saboda kasancewar a cikin shekara ta biyu da hijirar shi ubangiji ta'ala ya farlanta azumi na Ramadan wanda sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya azumci Ramadan tara an gane ku malamai suka ce dai takne ya cika a cikin su illa kasancewar a ka'ida ta shari'a shi lalle babban abin da zamu yi amfani da shi shine ganin wata in an ce an ga wata in dai a 29 ne wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala a kan mu dau azumi idan an ce an gani mu aje kaddara cewa za a samu kuskure wannan ba akan mu ba yake ubangiji tabaraka wata'ala ba zai kama mu da kuskure in dai mun ba da iyayen mu an gane ku ba a kama mu da kuskure rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana amma maganar a ce maka an ga wata ka ce ba za ka dau azumi ba dole sai ka gani da idan ka ko kuma sai a garin ku an gani wannan iya ra'ayinka ne da son zuciyarka ne ba aya ta alqur'ani ba kuma ba hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya son zuciyarka ne da ra'ayinka kadi saboda ka'ida manzon Allah cewa mana in an ce an ga wata ku dau azumi in an ce an ga wata ku aje azumi a 29 in an ce mana an ga wata dole ne mu dau azumi kaddara cewa ba a gani ba aka ce an gani mu ba abin da ya shahe mu mumun bi abin da yake nassi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ba zai kama mu da laifi ba wannan mu ne muke kan gaskiya sama da mutumin da zai nace yace shi sai ya gani da idan shi saboda in ka ce sai ka gani da idan ka ba alqur'ani ba kawai ba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma maganar ka ce ƙarya ne kawai faɗa ne akai wannan Allah sai ya tsida ka a gobe kiyama menene hujjar ka ta ƙaryata wannan ganin wata ina hujjar ka dole za ka yi bayani a gaban Allah subhanahu wata'ala ina hujjar ka ta cewa wata bai tsaya ba ƙarya ne cewa yahudawa suka ba da kuɗi a ce ma musulmi an ga wata a ce ma musulmi kuma an ga wata su aje azumi menene fa'idar ba yahudi menene amfanin shi menene maslahar shi ana wanda duk hanyoyi ga su wanda yake na shashanci da wasu abubuwa wanda ya zo ya yada a cikin al'umma wanda ya cimma burin shi menene fa'idar shi akan cewa ya biya kuɗi a ce an ga wata kuma idan aka ce maka hudu wanda aka bashi kuɗin a ce ya ga wata hudu shi abu ne kawai ake yawo da shi cewa wai an hudo kalanda yau azumi na shekara 50 nan gaba gaba daya an tsara shi kowanne ga ranar da za a dauka ga ranar da za a aje dan haka a kaida ta musulunci in an ce an ga wata mu dau azumi in an ce an ga wata mu aje azumi amma a 28 in dai muna da lissahi tabbas mun bincika birni da kauye gaya an ga wata a wuri kaza muna da lissafi in a 28 aka ce an ga wata bayya halatta mu dau azumi amma a 29 in an ga wata dole mu dau azumi maganar mu ce kariya ce ma bata mata so ba in mun dace wannan sakamakon mu cikakke yake a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala in mun kuskure sakamakon mu cikakke ne Allah ba zai kama mu da laifin kuskure ba shine malamin yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Umar da Abu Huraira da Aisha Allah ya kara mata yadda ita ma ta ce mafi yawan abinda ta azunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Ramadan tace 30 baki ne wanda hadisi ne sahihi kamar yanda yana cikin wato musnad na al-Imam Ahmad haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda haka Abdullahi dan Umar haka Anas dan Malik haka Jabir haka Ummu Salama haka Abu Bakra gaba ɗayan su sha suka yi mafi yawan abin da muka azunta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato 30 ne wato 30 baki yafi yawa akan 30 kuma shine hadisin ne malam yazo da shi cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala ashharu yakunu 29 shi wata al-alif wal lam anan suka ce lil ahad shi watan ramadan wato 30 baki ne an gane ko dan haka wasu malamai suka tafi kawai akan cewa shi ramadan 30 baki ne tare da cewa ba mamaki a samu ya cika 30 wannan kuma ba su dai ba su bi ba an samu ramadan ya cika 30 daidai amma galibi yana kasancewa 30 baki kamar yanda a cikin azumi 9 da manzon Allah ya azumta ramadan 9 kenan 8 gaba daya wato 30 baki ne dai ne kawai ya cika wannan hadisi ne ingantacce sannan wannan hadisi na biyu malam yake cewa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwar zai kaurace ma matan shi tsawon wata guda fa aqama fi mashrubatin 29 yawma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi wani dan daki an gane ku ko kuma ya tafi cikin wata garka wanda rukuki manzon Allah ya koma can yaje ya zauna tsawon kwana 29 ya kaurace musu qalu ya rasulullah alaita shara da kwana da wata da aka samu kwana 29 manzon Allah sai ya fito sahabbai sai suka ce innaka alaita shara ya rasulullah ai kai rantsuwar wata guda kai yau kuma 29 kaga yanda sahabbai suke kididdigar kwanukan wata qala sai yace ash-shahru 29 ai shi wata 29 ne an gane ko ai shi wata 29 yake yake nuna mana shi wata na musulunci ana samu yayi 30 ba daya kenan tunda yayi 30 ba daya kenan ai yayi wata guda to wannan shi yana nuna mana kenan kasancewar dan an samu Ramadan ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba yayi 30 ba daya kar ka samu damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi 30 ba daya amma kuma wannan ba hujja bace ba mu rike mu ce kawai kullun a'a dole ne mu ba da iya abin da yake kan mu mu gudu safi diddigin tsayawar wata da fakewar shi sau da kafa wannan kuma kasancewar haƙƙi ne na al'umma ta musulmi akan hukuma ta yi ta samu kwamiti na musamman waɗanda za su kula da ganin wata wato a birni da ƙauye wanda kasancewar in ita ta kasa mu jama'a ta musulmi ya kamata ya zamanto mun ɗauki irin wannan nauyi kar mu takaita abu kawai a matsayin cewa zagayen garinmu ya kamata faɗin ƙasarmu gabaɗaya birni da ƙauye a ko'ina ya zamanto muna da wakili idan wata ya cika mu tambaya ko ina mu buga waya balantana a irin wannan hanya ta sadarwa hanya wadda take mai sauki wanda in wata ya tsaya za a iya baka labari idan bai tsaya ba kuma za a iya baka labari malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce babu ma jaa fi sawmi bi shahada wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo dangane da daukan azumi da sababin shaida ma'ana shaidawa in an samu wani ya shaida cewa ya ga wata to wannan dole za a dau azumi قال حدثنا محمد بن اسماعيل هو البخاري قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت الهلال قال اتشهد ان لا اله الا الله أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا حسين الجؤفي عن زائدة عن سماك بن حرب نحوه بهذا الإسناد قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة قال إسحاق وابن إبراهيم لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عبد الله بن عباس الله يكرمه سيادتك جوا وان مزاونن قوي يا زوجي منزل الله صلى الله عليه وسلم sai yake cewa inni ra'aytul hilala yace lalle ni naga jinjirin wata ma'ana na ramadan qala sai manzon Allah yace da shi a tashhadu an la ilaha illallah shin kana shaidawa kana tabbatarwa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah a tashhadu anna muhammadar rasulullah shin ka shaida ka tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi cewa manzuni na ubangiji tabaraka wa ta'ala qala na'am wannan mazaunin kauye yace kwarai na tabbatar da haka manzo Allah sai yace ya kai bilal azim fil nasi an yasumu gada je ka sanar da jama'a cewa gobe su da azumi an gane ko manzon Allah ya ce ma Bilal shi kaka sanar da jama'a kai shida cewa gobe a dau azumi wannan kasancewar wannan hadisi shine kasancewar wanda yake tabbatar mana iya abinda ake bukata ya zamantu musulmi idan aka samu cewa musulmi ne yace ya ga wata to wannan sai a dau azumi maganar cewa sai an bashi Qur'ani wannan wata bid'a ce da magariya wanda iya anan ne kawai in mutum ya ga wata a ce wai a kai shi gidan sarki a bashi Qur'ani an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya tambaye ne ma daga wajen wannan mazaunin kauye manzon Allah ya ce masa a tashhadu an la ilaha illallah a tashhadu anna muhammadar rasulullah yace kwarai yace na tabbatar da haka manzon Allah yace to ya kai bilal je ka sanar da jama'a kawai su dau azumi gobe wanda kasancewar akwai hadisi sahihi Abdullahi dan Umar yake cewa mutane sun nemi gani wata basu gan shi bai yace ni na ga wata na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa na ga wata manzon Allah yace maza jama'a su dau azumi wanda hadisi ne sahihi tare da cewa shi wannan hadisi ne bai gane shi wannan bai inganta ba don haka malam yake cewa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas wato akwai sabani a cikin sa domin Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da wani daga cikin marwayta sun rawaito hadisin daga Simat ibn Harb daga Ikrima daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin hadisi ne mursal idan aka ce hadisi mursal bayani ya gabata akan shi ba su ɗaya ba su biyu ba, hadisin da tabi'i ya ɗaukaka dangane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tabi'i ya ce manzon Allah ya ce kaza ko kuma manzon Allah ya aikata kaza, wanda shi tabi'i bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zauna da shi ba, kenan yaya za a yi ya ce mana manzon Allah ya ce kaza, kenan akwai tsani tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yakan iya kasancewa sahabi ne kuma yakan iya kasancewa ba sahabi bane tabi'i ne, inda an tabbata cewa sahabi ne to wannan babu wata matsala, amma yana iya kasancewa sahabi ne yana iya kasancewa ba sahabi bane, kenan idan ba sahabi bane dole sai an yi tantance da rauraye an yi bincike shin wannan wanda tabi'in nan ya rawaito hadisi daga wajensa adali ne mahaddaci ne wanda yake yana da hadda ta kware ko kuma ba amintacce bane ba, ma'ana amintacce ne ko ba amintacce bane, wanda kasancewar ka'ida a wajen malaman hadisi hadisi mursal matsayin shi dhaifi ne, saboda me yasa an samu riwayar tabi'i daga tabi'i kusan tabi'i goma, wannan ya rawaito daga wani wannan ya rawaito daga wani har akai kan sahabi sannan akai kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba haka ba kawai daga tabi'i ya rawaito hadisi mu ce a daga sahabi ya rawaito, takan iya yiwuwa daga dan uwan shi ne wani tabi'in shi ma daga wani tabi'in shi ma daga wani tabi'in, takan iya yiwuwa shi wannan na uku shi kuma daga sahabi ya rawaito, kaga kenan wannan da ya rawaito daga wannan tabi'i daga wannan tabi'i, kenan waɗannan tabi'ai dole sai an yi bincike a kansu adalai ne ko ba adalai bane ba, in an tabbata cewa adalai ne to wannan hadisi yana iya inganta, kenan yakan iya zamantowa adali yakan iya zamantowa ba adali ba, to shi ana Ikrima ba sahabi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yace manzon Allah ya ce kaza ko kuma wannan balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ga wata, manzon Allah yace ka shaida ba abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, ka shaida ni manzo ne na Ubangiji tabaraka wataala yace kwarai, manzon Allah yace to ya kai Bilal isanarwa jama'a su dau azumi, to dan haka shine malam yace Ikrima ya rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne mursal, sai yace mafi yawan wato almajiran Simak sun rawaito hadisin daga malamin su Simak shi kuma daga Ikrima shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne mursal, idan galibin waɗanda suka rawaito shi ba su sadar da shi ba kan Abdullahi dan Abbas zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam yace wal amalu ala hadhal hadisi inda aktsari ahli al-ilm, a wurin mafi yawan malamai aiki akan wannan hadisi yake, an gane kalu suka ce tukubalu shahadatu rajulin wahidin fi siyam, shaidar mutum ɗaya ta ana amsar ta dangane da daukan azumi, idan mutum ɗaya yace ya ga wata to wannan haƙƙi ne na Allah akan mu da azumi in dai a matsayin shi musulmi ne, kuma anan malamai suka ce ba bambanci tsakanin namiji da mace, an gane ko, malam yace wannan fada ita ce fadar Abdullahi dan Mubarak kuma ita ce fada ta al-Imam Shafi'i da al-Imam Ahmad da kuma malaman Kufa, Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya yace ba a daukan azumi sai da shaida ta mutum biyu, akan wannan fada tashi al-Imam Malik yake da sauran malamai magabata irin su al-Imam al-Auza'i irin su al-Imam Shafi'i a ɗaya daga cikin maganganun sa, illa kasancewar wannan kauli na farko shine kauli wanda yake ne mai jari, malamai suka ce kamanta mai bada shaida dangane da tsayawar wata a kamanta shi da wanda yake marwayci, yace yafi a kamanta shi da wanda yake bada shaida akan abin da ya shahi kamar ko wasu haƙuƙuwa ko na dukiya da sauransu, me yasa, saboda malamai suka ce ana tsanantawa game da abin da ya shahi haƙuƙuwan jama'a da dukiya abinda ba a tsanantawa akan abin da ya shahi matsaloli na addini, misali yanzu in kamar abin da ya shahi haƙuƙuwa na jama'a wannan ba a amsa dole sai shaida biyu kamar yadda dalilai suka tabbatar da haka, to amma wannan al'amari ne wanda yake na addini wanda kuma ya tabbata labari wanda yake na mutum daya hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amsa yake a yayi da shi, an gane ko kabulu khabar al-wahid, wanda gaya Mu'adh shi kadai manzon Allah ya tura shi zuwa birnin Yaman ya karantar da su aqida da ibada da mu'amala da sauran ayyuka na ibada, to ta yaya kuma za a ce shaida ta mutun da ba za a karba ba cewa ya ga wata an gane ku dan haka suka ce anan kenan kamanta arradi birrawi suka ce aula min tashbihihi bi shahid ma'ana me cewa ya ga wata a kamanta shi da marwaycin hadisi yafi a kamanta shi da mai shaida me yasa saboda kasancewar gaya marwayci indai an samu amintacce ne ya rawaito hadisi daga malamin sa cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya rawaito dole zamu karbi wannan hadisi nashi to me yasa wannan in ya ce ya ga wata shi kadai ba za a dauka ta azumi ba dan haka wannan magana ita ce mafi rinjaye na cewa shaida ta mutun daya namiji ko mace idan yace ya ga wata a matsayin shi na musulmi dole mu dau azumi an gane ko maganar mu ce sai mun bashi qur'ani ma bata mata so ba dan haka kuma dalilin su na biyu wancan hadisi ingantacce in wannan bai inganta ba wancan hadisi sahihi ne na Abdullahi dan Umar da yace jama'a sun nemi ganin wata basu ganshi ba ni kadai na ga wata na ba manzon Allah labarin na ga wata manzon Allah yace ayi sanarwa kowa ya dau azumi gobe amma kasancewar shi Ishaq ibn Ibrahim da su'al Imam Malik Allah ya ji kansu su sun tafi akan cewa to tun daga yayin shaida da sauransu ba a karba sai ta mutum biyu da ma wasu dalilai wanda shi ma dalilin ya inganta na cewa kasancewar a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in shahida shahidani muslimani fasumu wa afdiru in an samu shaidu biyu sun shaida cewa sun ga wata ku dau azumi an gane ko haka in an samu shaidu biyu sun ce sun ga wata na wato Shawwal ku ajiye azumi malamai suka ce anan gayar abin da yake cikin wannan nassi kaddara cewa ya inganta iya abin da yake cikin sa kenan a ce da ganin watan mafhumin shi kenan da ganin watan mutun dai ba za a dau azumi ba shi kuma kaida suka ce dilalatul manduq arjahu min dilalatul mafhum wanda ga shi Ibn Umar shi yace ya ga wata ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dau azumi kuma yace kowa ya dau azumi an gane ku kenan wannan dilala ce wadda take mantuq wannan dilalatul mantuq ce kasancewar gaya shi kadai ya ga wata kuma ya fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya dau azumi wannan su kuma a iya kenan abinda za a fahimta da yace fa in shahida shahidani muslimani idan aka samu musulmi biyu suka shaida sun ga wata yace to ku dau azumi kuma in sun ce sun gani ku ajiye kenan gayar abin da yake cikin shi kenan in mutum daya yace ya ga wata ba za a mafhumin zancen kenan in mutum daya yace ya ga wata kenan ba za a dauka ba kenan mafhumin mukhalafa kenan sai aka samu wancan dilalatul mantuq ya ga wata shi kadai Ibn Umar manzon Allah ya dau azumi kuma ya sanar da jama'a cewa kowa ya dauka dan haka kuma wannan shi yake da rinjaye dan haka kenan wannan kauli na farko mutum daya musulmi idan yace ya ga wata to wannan dole ne jama'a su dau azumi sawa'an namiji ne ko mace ce ne a magana mafi inganci mafi rinjaye ta malamai ko mace ce ce ita ce ta ga wata dole za a dau azumi dan kenan kamanta ta za a yi da marwayicin hadisi ba kamanta ta bane za a yi da mai shaida kamar abin da ya shafi hakukuwa da dukiya nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
صاحبنا أبو فراس كوربيات بن مالك الأسلمي
يواش يواش